sauya sabon salon sakin fayafayen bidiyo masu dauke da wadanda aka yi garkuwa da su biyo bayan harin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna dai. Ya tada hankalin ƴan uwa da abokan arzikin wadanda aka sace, har ma wasu daga cikin su sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i 72 da ta dauki matakin karbo musu ƴan uwa.
Akwai kanina Hassan, akwai matar shi yau kwana 15, wanda tun daga lokacin da abin nan ya faru dukkan mu babu wanda yake bacci, ba wanda yake cikin hayyacin shi. Mutanen nan sun fito karara, sun fadi, sun ce suna da abin da suke so gwamnati ta yi. To muna fatan gwamnati za ta fito cikin ƴan ayoyin nan da muka bada, lalle ta yi bude hanyar sadarwa na sasantawa da mutanen nan, don a tsakani da Allah akwai yara ƙanana 'yan shekara 3-4, akwai iyaye 'yan shekara 80, akwai mata mai ciki, akwai masu ciwo daban-daban, ana ɗaukar lokaci suna ƙara shiga cikin hatsari.
Don Allah, muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana, ku ji tausayin mu gaba ɗaya. Najeriya ita ce garin mu, ita ce gidanmu. Ku ji tausayin mu 15 days a daji, baka san me suke ci ba, baka san me suke kwana da shi ba. Yara ƙanana da manya ba ma bacci, ba ma cin abinci, we can't even go to work. Don Allah, muna roƙon gwamnati ta taimaka mana, tunda sun ce su they want to speak with the government.
Dama dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Rufai ya ruga fada shugaban ƙasa game da wannan matsala ta tsaro, kuma tun a wancan lokaci ya nuna cewa akwai yiwuwar waɗannan 'yan bindiga za su so ne su tattauna da gwamnati kai tsaye.
Wayannan ba ɓarayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su. Wayannan 'yan Boko Haram ne suka haɗa hannu da ɓarayin aka yi wannan aikin. A tunaninmu kila gwamnati za su ce ta biya diya, ba wai su kira iyalan mutane ba. Mu gwamnatin jihar Kaduna ba ma biyan diya, kuma ba za mu biya ba. Mu a ganinmu gwamnati kullum tana sa rayukan ɗan adam. So idan ba an samu an fitar da waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su ba, mun tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba.
Maganar tattaunawa ko kuma sulhu da 'yan bindiga dai na cikin abubuwan da wasu ke takaitarwa. Kuma Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi ya ce ita ce babban mafita.
Musibar nan ma a sabukun nin musibar ne fanni ba ta saba ta yi kun wai afu an kafi. Wannan musibar nan fa mutane ne suka gawo kansu jirin fasikancin da ake yi, rashin gaskiya da ake yi. Ya Allah, wajen jirge mu da irin wannan ba. 'Yan ƙananan yara sun shigo suna kashe mutane, kuma suna kabbara.
Kana na akan matsayar ka na cewa ya kamata abu waɗannan makiyaya don a samu fahimci juna tsakanin gwamnati?
Ai, ƙarshen ta dole sanya haka. Dole sai haka, domin ko dai su kashe ko a kashe, to za mu ci gaba da zubar da jini. Kuma kowa wanda ya san bafulla ce dama kana iya zama da shi, akwai kunya. Duk yadda ya zama tsagiranci yana jin kunyan wani, za mu iya bi a kewaye da su, a ba su abin da ya kamata a yi musu.
Yanzu dai kusan fayafayen bidiyo 3 kenan 'yan bindigan da suka kai hari ga jirgin ƙasan suka fitar. Kuma a cikin waɗannan fayafaye ne suke jaddada cewa gwamnati ta san abin da suke nema. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.